Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masuraro assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi a yau ranar Alhamis 31 ga watan Maris na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa hankalin al'umma ya tashi a karamar hukumar Batsari bayan da wasu 'yan bindiga suka aika da sakon gargaɗin ɗaukar fansa. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda Sulaiman Munawar mai shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun ƙasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wasu jami'an Ukraine sun faɗa jiya Laraba cewa Rasha ta karya alƙawarin da ta ɗauka na rage kai hare-haren soji a wajen babban birnin ƙasar Ukraine Kyiv da kuma arewacin birnin Chernihiv, yayin da aka ba da rahoton samun ci gaba kaɗan a zagayen tattaunawar zaman lafiya tsakanin ƙasashen biyu. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta faɗa jiya Laraba cewa Rasha ta mayar da wasu sojoji kaɗan a kusa da Kyiv a cikin ƙasa da sa'o'i 24 da suka wuce, amma ta ce babu wani daga cikinsu da ya koma sansaninsa na gida. Sakataren yaɗa labarai na Pentagon John Kirby ya ce waɗannan sojoji ba su koma sansaninsu ba, suna barin Kyiv kuma suna nausawa zuwa arewaci da ke da tazara da birnin. Ya kuma ƙara da cewa da yawa daga cikin sojojin Rasha har yanzu suna kusa da Kyiv, yayin da ake ci gaba da kai hare-hare. Rasha ta faɗa jiya Laraba cewa babu wata alama ta kulle yarjejeniyar zaman lafiya tare da Ukraine. Alamun rashin jituwar na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky jiya Laraba. Jiya Laraba shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da sabon shafin intanet na gwamnatinsa covid.gov, wanda aka tsara don zama dandalin samun sabbin bayanan annoba tare da samar da damar yin allurar rigakafi, gwaje-gwaje, jiya da kuma takunkumi a wuri guda. Da yake magana da manema labarai a fadar White House, shugaba Biden ya kuma roki majalisar dokoki da ta amince da ƙarin dala biliyan 22 na tallafin gaggawa don taimakawa ci gaba da yaƙi da cutar COVID-19. Biden ya ce ƙasar ta shiga wani sabon lokaci na annobar. Ya jaddada cewa kodayake cutar yanzu ba ta da tasiri kan rayuwarmu ta yau da kullum, ba ta ƙare ba. Lura da sabbin waɗanda suke kamuwa a cikin makonnin nan, kamar yadda aka zata, in ji shi. Biden ya ƙara da cewa yanzu Amurka tana da kayan aiki da za ta kara dukkan mutane. Shugaban ƙasar ya ce dandalin covid.gov ya samar da dukkan kayan aiki da ake da su don magance cutar covid-19, ciki har da jerin wuraren rigakafi 90,000 da aka kafa a Amurka, da kuma inda za ka samu abin rufe fuska da gwaje-gwaje, da kuma inda ake samun maganin COVID-19. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Jakadan Amurka a Somalia, Larry Andre, ya yi Allah wadaida hare-haren baya-bayan nan da mayakan Al-Shabaab suka kai a faɗin ƙasar, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 60. Da yake magana da sashen Somali na VOA a ranar Talata da ta wuce, Andre ya ce hare-haren da aka kai a Mogadishu, Beledweyne da kuma wasu wurare ana nufin hana Somalia samun kwanciyar hankali. Jakadan ya ce suna Allah wadaida masu neman kisa da lalatawa, suna dakatar da farfaɗo da Somalia kuma suna kashe rayuka da yawa wajen yin hakan. Muna goyon bayan waɗanda ke neman gina Somalia mai zaman lafiya da cigaba. Wannan shine abin da haɗin gwiwarmu da hukumomin Somalia ke da burin cimmawa. Wani mummunan hari da kungiyar Al-Shabaab ta kai a ranar 23 ga watan Maris a filin jirgin saman Mogadishu mai tsaro sosai ya yi sanadin mutuwar aƙalla mutane 7, ciki har da 'yan ƙasashen waje 5, a cewar kakakin 'yan sandan Somaliya Manjo Abdul Fatah Adin Hassan.
Tunan zuma kaɗan za mu kawo muku sauran labarin duniya. Kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda al'umman ƙaramar hukumar Batsari ke cikin zaman ɗarar bayan da saƙon 'yan bindiga ya isa yankin. Wakilin Musa Sani Sha'ib Malumfashi na ƙirƙirar ƙarin bayani.
tun a ƙarshen makon jiya ne ɗan bindiga suka baiwa al'ummar batsari wa'adin mako guda na zauna a yi sasanci da su ko kuma su farwa mutanen garin. Wannan labari dai ya tada hankalin jama'a domin ya buzu ko ina, hakan ya sanya na tuntuɓi sarkin Roma hakiman batsari don jin gaskiyar lamar.
To ina zauri shekaran jiya yau kwana kamar hudu sai wani ya kira ni sai na ce wane ne, sai ya ce man Sadusu ne. Na ce lahiya dai ko, ya ce lahiya lau, amma ina so in baka sako ne. Sai na gane bahilla ce ne, sai na ji magana shi ta hila ne, yake cewa sako na mene ne. Ta ce sakon da yake so ba ni, na sa an zo an kashe masu mutane. Kuma ni ban sa a kashe kowa ba, ban san ma an kashe ba. Wurin ka na fara ji barin tambaya in bincika in ji wurin da aka. Sai daga baya na ji labari wasu masu garkuwa da mutane ne suka shiga mota da wani ɗan sanda. Sai suka riƙa waya suna cewa to ga sunan hukumar wata mota mai kama kaza mai kama kaza. To jin wannan abin sai ɗan sanda ya farga ya ce to shi ba zai da ya sai ya shiga wannan mota ba, akwai magana. Sai ya haɗa su da 'yan banga bisa hanya. Suka dawo da su suka bincike suka gane 'yan garkuwa da mutane. Yayin da aka shi ɗan bangan da na kira suke gaya ma. Daga nan dai ban tsara sannan yadda aka yi ba. Shi kenan sai kira ya ce ban wai shi yanzu abin da yake so. In sa a zo a yi sasanci kowa ya zo zauna lahiya. Ko kuma duk abin da zai faru ya faru mun ba da kwana bakwai. Na ce to kwana bakwai da ka bani ni ka ba, sai ya ce wai ni ya ba. Na ce to ina jiran ka nan da kwana bakwai ɗin. Amma ni kuna ɗora min laifi abin da ban sani ba, ni na farko dai ɗan sanda in za su sun kama mutane ba su hikima. Sojoji haka, haka ƴan banga. Saboda haka ni magana a kama mutum ba abin da ya sha man kai. Sun dai so suke, tunda ina tare da gwamnati in zagaya ma gwamnati. A zo a zauna a yi sasanci a zauna lahiya, don ko ba haka ba duk abin da zai faru ba ni kwana bakwai. Na ce to ina jira.
Na kuma tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa. Shin me ke tabbacin wannan al'amari?
Kamar yadda ka samu labari mu ma haka muka ji a kafar sadarwa ta sada zumunci social media kenan, ana ta yaɗa wannan jita-jita cewa a 'yan bindiga 'yan ta'adda sun aika da takarda za su zo su ɗauki fansa. Abin dai da muka samu labari akwai mutanen garin Batsari inda suka wasu mutane waɗanda suke zargi 'yan ta'adda ne, kuma suka far musu. Mutanen nan DPO na Batsari ya je ya kwashe su, wanda daga baya a asibiti suka mutu mutum biyu. Wannan fargaba shi ne ya jawo yaɗa jita-jita na cewa barayin daji 'yan ta'adda suna nan za su ɗauki fansa. Ruhu mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Katsina CP Idrisu Daban Dauda ya riga ya bawa muƙaddashinsa wanda yake kula da harkar bincike na CID cewa a gudanar da cikakken bincike domin a gano gaskiya al'amarin, kuma a tabbatar da cewa waɗannan 'yan ta'adda ne ko ba 'yan ta'adda ba. Kiran da zan yi wa al'umma shine su kwantar da hankalinsu, kuma jami'anmu mun ƙara ba su ƙaimi da ƙarin gwiwa cewa su sa ido akan abin da ka iya je ya dawo.
Sanshi Abmalin Fashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
To a gaida Sanisha Abu Malamfashi, hadin zuri kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Ya Laraba, Amurka ta sanar da aka bata kunkumi kan wasu 'yan Iran biyar da wasu kungiyoyin Iran da ta ce suna da hannu a shirin kasar na makami mai linzami kiran ballistic. Ma'aikatar baitul malin Amurka ta ce takunkumin ya shafi Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficient Jihad Organization, wadda ke da alhakin bincike da haɓaka makamai masu linzami na ballistic. Har ila yau dai takunkumin ya shafi masana'antun sarrafa sinadarai na Parchin na Iran. Mun ɗauki wannan mataki ne biyo bayan harin makami mai linzami na baya-bayan nan da Iran ta kai kan Erbil na ƙasar Iraki, da kuma hare-haren makamai masu linzami ta kungiyoyi masu samun goyon bayan Iran ke kaiwa Saudiya da haɗaɗɗiyar daular Larabawa, ji sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a cikin wata sanarwa. Waɗannan hare-haren tunatarwa ne cewa ci gaban Iran da yaɗuwar makamai masu linzami suna yin babbar barazana ga tsaron yankin da na ƙasashen duniya. A wata hira da aka yi da shi a ranar Talata da ta wuce, tsohon shugaban Amurka Donald Trump kai tsaye ya buƙaci shugaban Rasha Vladimir Putin da ya fitar da wasu bayanai da Trump ya yi imanin cewa za su na iyalan shugaban Amurka Joe Biden sun aikata laifi da ya shafi hudda kudi a cikin wata hira da gidan talabijin na Just the News 20 da ake kira Real American Boys. Trump ya nuna wata kila Putin ya bayar da bayanan saboda yana ganin za su cutar da Amurka. Trump ya ce muddin Putin yanzu ba masoyin kasar mu ba, shugaban na Russia zai iya yin bayanin dalilin da yasa a cikin shekarar 2014 yar kasuwar Russia Elena Baturina, matan marigayi tsohon magajin garin Moscow Yuri Lashkov, ta biya dala miliyan 3.5 ga wani kamfani da magoya bayan Trump suka ce yana da alaka da Hunter Biden dan shugaban kasa. Na ganin Putin zai iya sanin amsar wannan, in ji Trump. Na ganin ya kamata ya fitar da ita. Trump ya kwatanta biyan kudin da cewa an yi wa iyalan Biden, amma a zahiri an yi shi ga wata kungiya da ake kira Rossmann Sinica. Hunter Biden shine asalin wanda ya kafa asusun saka hannun jari na Rossmann Sinica, amma lauyansa ya ce ba shi da wata alaka ko wata riba a Rossmann Sinica Tonton.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Toma Adela, yanzu anan Washington DC a wagonmu na cewa karfe 3:11 na dare. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan.
kudi a duniya wai shi ne mai aji dokar mamanta Allah shi ne ya yi mu gaba daya da mu da aljanu da gobe sai mai duniya wai ne mu bar bambanci ya din duniya sai mu ke duna tsoron Allah ba ta sha a duniya 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 wai ya
Shirin zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu rarren ma a jamhuriyar Nijar za ku yi sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahouse.com yanzu haka anan birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 3:17 na dare yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Nakasa,
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 bakasa waba.
Nakasa ba za ta zamkasa waba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa bakasa waba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. Ba wannan mako shirin na kasa ya nufi kasar Ghana inda wakilin muryar Amurka Hamza Adams ya zanta da wani dan kwallon guragu dake taka leda wa wata kungiyar dake Kumasi matashin wanda asalinsa dan Niger ne ya tsinci kansa a kasar Ghana bayan da ya sami takardar shaidar kammala koyan aikin sakar kujeru a kungiyar cigaban na kasassu wato Caritas dake birnin Yamai kyaukyawar mu'amalar da ke tsakaninsa da jama'a ta sa ya sami karbuwa a fagen wasannin Ghana inda har ma aka bashi takardar shaidar dan kasa
nine naku Hamza Adam yau shirin ya kawo mu ne daga nan birnin Kumasin jihar Ashanti a kasar Ghana na tare da ni wani bawan Allah ne da shi kuma Allah subhanahu wataala ya jarabce sa da nakasa bi ma'ana shi gurgu ne mallan ko zaka fadi mana sunanka sa'an nan daga ina ka fito ko kai dan kasar Ghana ne
kulalle sunana Amin Yaro inje na to jihar Dogon Dutse can garin mu a kiran shi gezanya wajen Bagaji kuma na zo Yamai na zauna Yamai na aiki Caritas daga nan Abeni na yi koyon aikin bol na koyi sakon kujeri sai tafiya ya kama ni nazo ni can cikin nan nan cikin Ghana
wani abin sanadiyan zuwan ka ko dai daman kana sha'awan zuwa Ghana ne
eh gaskiya dai akwai sardiya ko ba gaskiya ba don saboda tamin da muke koyan aikin nan ba a tallafa mana eh tura sun ku dauke mu aiki Caritas muke yi amma ɗan lokacin iyaye mu ba su tallafa mana ko ba gaskiya ba ba a baka kudin abinci ba a taimaka maka suran da zaka sa sai Allah ya sa mu kuma ku koyi wannan aiki kadan no kuma mun ka komo nan a nan Ghana
wadanda an ka dauke ku wannan sana'a guragu kadai ne ko dai akwai kuma masu kafafu
lalle gaskiya guragu dai kawai ake doka sai dai wani kuma wanda Allah ya dan rage irin wani hankalin shi bashi daidai ko wani abu shi hankali doki mana aiki
to cikin wani shekara ne ka iso anan kasan Ghana
eh nazo na fara zuwa Ghana 2006
shekara 2006 kenan
eh
kallaka kwa shekara 17 kenan daga nan kasan Ghana ko
lalle dai kai Allah ya samu shekara 17 anan kasan Ghana
to sai daga nan Ghana da ka iso kana bara ne ko dai kana da wani sana'a haka da kake
lalle da nazo Ghana dai ban zo na bara ba bakon zamana nazo na aiki na ne na kuje yin saka kujeri ko gado na drobobi haka wani ya samu yin mai to tamin nan 2007 da fadan ya fara daga bakko sai ni zo aikin ban samu ni ayi mutane ba kwanciyar hankali aya nan sai ta ya kawo na asan region kuma shi yanzu zo kuma shi kuma aikin nan ban samu wurin zama ba ban samu wurin waldan da zai taimaka mini ne ba sai ni zo na zuwa bara na nima abin da nake ci kadan kadan nan nono nake bara nake ci Allah kuma ya taimake ni ni zo nan kuma shi ni zamna ni zo kuma mun ka samu wani tin da ake bugawa na ball ni zo na shiga cikin harkar sports na wasa na ball kwallon Ghana.
Na'am, kace sports din ball wato Murza Leda kenan. Ga yanin kai gurgu ta kaka kake iya ka Murza Leda. Ko dai da hannu kake Murzawa?
Wallahi da hannu nake Murzawa. Da hannu nake Murza Leda sosai.
To, da an kai ka samu ainihin wannan club din Murza Leda ka shiga.
Eh gaskiya ne 2009 na je a kara ina ga uwa ina gura guyayi. So abuga ball sosai kan skate soka. Eh wani kujera ne da muke hawa ake cewa skate kanshi muke hawa muke buga ball sai mun je a kara 2009 ne je naga abugawa. Da ake bugawa to ni gaskiya dai kuma shekamare na da ni je a kara ina kasa zama. Ina kashi zama sannan ni buro a kara ni ce to tunda akwai yan uwaye na kuma shi kuma ni memba ne a kuma shi mutane da sun sani na zo yin yimin kirkire wasan nan a Saint Region ne mai uwaye na mu buga. Da ni zo ni kayan uwaye na wasu su a so wasu ba su so. Za mu gure a zage mu kaza da kaza ci mu su hankuri insha Allah akwai ci gaba cikin al'amarin saboda Allah ya rige ka ne ba rige ka ne saboda ka zama kai kadai ba ka wani abu a'a da abinda Allah ka mana wani mai munyi mu buga ball na ta kalira war kasan me duniya in mai kawai zo ma in dan wuri akwai an sumunci an shahi shi na dauki ball kariya kake ka karbi na in ja ka na in dama kan yi komi
bi ma'ana za ka kecere ni da wanda ya kasance mai kafafu kenan
sosai in dan wuri ne an shahi shi in dan na kan suke ko mai kawa na yazo mu buga ball shi na in kece shi in yanka shi
to ta kaka ka samu dama ka iya ka kirkiro irin wannan wasa mai kayatarwa haka ba tare da wani ya dungube ka ba
eh gaskiya dai haka nan ne nazo na samu wannan wasa sai lokacin da muga NBA na basketball sai nazo akun waye na arna guragu wanda ni da nizo na shiga ina cikin su da niga wannan wasan yazo sai naje wata baturiya ta fito daga Japan sai tace min ah wai ta ga irin wasan gana mu na suke tsoka na ni mai mutai waye na mu zo mu buga wasa da tanye mu nace mata insha Allah ni ma zan nemi waye na mu zo mu buga wannan wasan sai tace min to ina ne suke tabbani lamanta da komai nizo nan ga a cikin kumashi mun ka zo ne nemi waye na mun ka zama da ita cikin su wurin committee center mun ka zauna da matan mun ka zauna da ita mun ka tattauna ta taimaka muna da gesi da wani kayan ball dai duka haka mutun ne Japan ne mu anan cike dai mu zuwa daga sentiment social club muke buga ball da dan abin ga moto shi ainihin manager namu wanda ya bude wannan group na skate soka Ghana shi director gaba dai a kara yake kiran shi Albert sai tace mai to tun da dai ta ga wasan ne da kyau za ta rika Saint Region ta taimake mu amma ta je ta ga shi wancan director dake a kara ya rika mutana a kara ya kuma ta rika mutana a Saint Region
ko ya sunan club
eh sunan club din mun kuma shi sunan shi Ascent Warriors Skate Soka
Asante Warriors Skate Soccer.
Yes, sunan timin ce nan nan kuma shi.
Kai kada ne malum Bahaushe da kake share kawo cikin wannan kungiya na Murza Leda.
Gaskiya akwai Hausa cikin mu saboda skating nan na Hausa sun kai yawa.
Kan su kuma guragu ne.
Dukan su guragu ne.
To masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau. Sai a makon gobe zamu zo da ci gaban wannan hira idan Allah ya so. Yanzu a madadin bakon shirin na ƙasa Aminu Yaro dan kwallon guragu dake kuma sun kasar Ghana da wakilin sashen Hausa Hamza Adams. Ni Sulaiman Muni Barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku muni lafiya.
To a gaida Malam Sule. Yanzu kuma lokaci da Radwan Abbas zai kama na sharhin jaridan Ghana.
Kan tattalin arziki da gwamnati ta dauka na akan hanya amma ba su isa ba inji tafe jaridar Ghana Times ta rawaito wannan labari jaridar ta ce tsohon ministan kudi Sattafe ya bayyana cewa sabbin matakai da gwamnati ta bada sanarwar su domin tallafawa al'umman kasar kokar dan ba zai yi maganin lamarin da ake ciki na matsin tattalin arziki ba ya nuna cewa dangane da munin lamuran fasuwan kasar gwamnati za ta ci gaba da neman bashi kuma wannan hali yayi imani zai ƙara yawan bashi da kasar ke da su kara sa wa tsaran aikewa da kuɗi haraji harajin ilave kuma baya ne kuma jan kunne ne bako ne ga cigaban Ghana Atu Fosin ne ya faɗi haka kuma jaridar da Herald ta ruwaito tsohon mukaddashin ministan kuɗi Kasalatin Fosin ya faɗa cewa harajin ilavi wani abu ne da bai kamata a yadda a gabatar ba kada ku sawa tsarin aikiwa da kuɗi haraji mamban majalisa na Jumako Enyan Esiyama ya faɗi haka ne a harabar na majalisar dokoki bayan da ministan kuɗi Ken Furata ya gabatar da jawabinsa a kan harajin na ilavi ya kara da cewa jam'iyyar NDC na sukan harajin na ilavi kuma haraji ne na kuma baya da kuma jan kunne ranar talata ne 29 ga watan maris ministan kuɗi ya gabatar da motion din gabatar da harajin na ilavi a majalisar dokoki da kuma na leka dandalin Ghana News Agency wannan labarin na zakulu bude bakin iyakar kasar kasar Ghana zaman da muka yi dai tsawon shekaru biyu tamkar wani yaki ne a nace sakataren jiha Volta na NDC James Gono shine ya faɗi haka yana mai kwatanta wani zamanin da an kai inda amilan ewa sun kai kaura daga birnin nace zuwa inda suke yau suna kwatantawa da irin zaman da sun kai shekaru biyu yayin bullan cutar COVID-19 da aka kulle bakin iyakan hali da al'umman wannan yanki sun ka shiga yake kwatantawa da zaman da mulkin fir'aunanci na King Agokoli inda ya rinka tarsasawa mutanen su sannan mamban na NDC yake jinjinawa shugaban Nana Addo Kwakufo Addo da amshi da yayi da kirar da aka yi masa daga jami'iyar da kuma ungunni da ke bakin iyakan har ya kai ga bude bakin iyakan gabaki daya Bana a Japan ya shiga cikin ɗan takarar neman kujerar jami'iyar NPP Jaridar Daily Graphic ce ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce ana saura kimanin shekara daya jami'iyar ta bayyana da takarar na fidda gwani wanda zai shugabanci jami'iyar New Patriotic Party takara na neman wannan tikiti ya ƙara yin kamari wanda daga baya-bayan nan ya shiga cikin ɗan takarar ne kwabna aje a Japan tsohon sakataren labarai na tsohon shugaban ƙasa John Aje Kunkufuwa shekara ta 2001 zuwa 2006 tsohon babban magatakardar jam'iyyar NPP ɗayan waɗanda sun kai takarar neman shugabancin ƙasar yayin neman maye gurbin shugaba Kunkufuwa a zaɓen shekara ta 2008 da wannan muka iso ƙarshen shirin jaridun na yau Radwanan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
To madalla a gaida Radwanan Allah da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai amma a takaice
Wasu jami'an Ukraine sun faɗa jiya Laraba cewa Rasha ta karya alƙawarin da ta dauka na rage kai har-haren soji a wajen babban birnin ƙasar Ukraine Kyiv da kuma arewacin birnin Chernihiv yayin da aka bada rahoton samun ci gaba kadan a zagayen tattaunawa zaman lafiya tsakanin kasashen biyu ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta faɗa jiya Laraba cewa Rasha ta mayar da wasu sojoji kadan a kusa da Kyiv a cikin ƙasa da sa'o'i 24 da suka wuce amma ta ce babu wani daga cikin su da ya koma sansanin su na gida jiya Laraba shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da sabon shafin internet na gwamnatinsa covid.gov wanda aka tsara don zama dandalin samun sabbin bayanan annoba tare da samar da damar yin allurar rigakafi gwaje-gwaje jiya da kuma takunkumi a wuri guda da yake magana da manema labarai a fadar White House shugaba Biden ya kuma roki majalisar dokoki da ta amince da ƙarin dala biliyan 22 na tallafin gaggawa don taimakawa ci gaba da yaki da cutar covid-19 jakadan Amurka a Somalia Larry Andre ya yi allawa dai da har-haren baya-bayan nan da mayakan al-shabab suka kai a fadin kasar wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 60 da yake magana da sashen Somali na biyo a ranar talata da ta wuce Andre ya ce har-haren da aka kai a Mogadishu Beledweyne da kuma wasu wurare ana nufin hana Somalia samun kwanciyar hankali jiya Laraba Amurka ta sanar da gagaba takunkumi kan wasu 'yan Iran 5 da wasu kungiyoyin Iran da ta ce suna da hannu a shirin kasar na makami mai linzami kirar ballistic ma'aikatar baitul manin Amurka ta ce takunkumin ya shafi Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficient Jihad Organization wadda ke da alhakin bincike da haɓaka makamai masu linzami na ballistic har ila yau dai takunkumin ya shafi masana'antun sarrafa sinadarai na Fortune na Iran
To madalla gaishe ka masu raro anan muka kakkashin shirin namu na hantsi sai kuma can da al'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku dosa abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe ta na gabatar da shirin da kuma Salman Abu wanda ba da umarni jama injiniyan mu na yau Mr. Phil Hashim Gubel da na kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa salamu alaikum